بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياب الله سبحانه وتعالى لساكي حدا معونا سافيا بالبركة إن شاء الله وتسافيا لهدي شاتك وسقوتهم ربي إن الآخر girin manzo sallallahu alaihi wasallam dubu 1433 wanda sai daidai da 11 ga watan uku a shekara ta 2012 a lissafin milamiya, kuma cikin yardar Allah da yassarewarsa za mu ci gaba da darasinmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan littafi Ar-Rifq al-Maktum na malam Safiyyu Rahman al-Mubarak Furi muhayyan ji. Muna karanta abinda malamin ya ambata mana ne dangane da bai'atul aqaba al-thaniya. Mun tsaya wurin aqdul bai'a ko nan ne zamu tashi na bayan abin da ya gudana da malami ambata mana na taruwa da aka yi a cikin sirri a ranar 12 ga watan Dhulhijja, wato ranar tsakiya ta ayyamut tashriq a boye tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan manyan mutane da suka zo daga Yathrib wato Madina. Babban abin da ya gudana, abin da muka karanta a makon da ya wuce, shine tsayawar da waɗannan bayan Allah suka fahimci abin da za su auka cikinsa, za su shiga cikinsa, na ɗaukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka su mai da shi zama a Madina, su ba shi kariya, da kuma abin da wannan yarjejeniyar take nufi. To mun tsaya inda dukkansu dai sun gama, duk wani mai wata tantama ko kuma mafi yawa dai ba tantama ba ce, manyansu ne da suke so na ƙasan su fahimci abin yadda yake, kada su auka cikin abin da la'alla zai zo musu su yi nadama. Kowa sai ya bayyana ce, to kai in fa kun ɗauke shi ga abin da yake nufi, za a yi kaza, za a yi kaza, za ku miƙa rayuwarku gaba ɗaya, za ku ba shi kariya, kuma wannan yana nufin za ku yi yaƙi da duniya kenan a kansa. To har dai ta kai ga duk sun yarda da wannan abu, sun gamsu da shi. To shine za mu tashi kan inda yake aqdul bai'a, kulla ita kanta yarjejeniyar mubaya'a din. Yace wa ba'da iqrari bunudil bai'ati, bayan an tabbatar da abubuwan da za aka yarda a kansu a wannan bai'a, wa ba'da hadha ta'kid, bayan karfafa ta kuma da aka yi, wa ta'akkud, da kuma tabbatar da cewa komai daga cikin ta ya bayyana, ya an fahimce shi, bada'a aqdul bai'ati bil musafahati, to sai wannan yarjejeniya da wannan mubaya'a da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta fara, aka fara ta da musafaha, kowa ya kawo hannunsa a gaisa, a jinjina, a tabbatar da wannan yarjejeniya. Qala Jabirun, Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu, yana cewa ba'da an hata qawla As'ad ibn Zurarata, bayan ya kawo abinda As'ad ibn Zurara ya ambata wanda muka karanta a baya, qala sai yace fa qalu, sai suka ce ya As'ad, su mutanen suka ce ya As'ad ibn Zurara, amit anna yadaka, cire mana hannunka, ma'ana wannan hannu da ka sa ka cire mu ma mai namu, ma'ana mun gama fahimtar abun, ba ya sa hannunsa ba shi kuma yana musu bayani cewa to in fa ku yarda da wannan mubaya'a, to tana nufin fa kenan za ku tsare shi, tana nufin za a iya yakar ku, tana nufin kaza, za ku rasa ayyanku, za ku rasa dukiyar ku, manyan ku za a kashe su. Suka fahimci wannan, suka ce kai cire hannunka, fa wallahi la nazaru hadhihi albay'a, wallahi ba za mu bar wannan mubaya'ar ba sai mun yi ta sai mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk ma abin da zai biyo baya ya biyo. Wala nastaqiluha, ba za mu fasa ta ba. Istiqala shine ka fasa abu, ka janye ka koma baya, bayan da ka miƙa wuya a kansa, to ba za mu fasa ba. Wahida idin, a wannan lokaci ne arafa As'adu, a lokacin shi As'ad ibn Zurara zurara kai ya fahimci ya kuma san madafti idadil qaumi litabhiyati fi hadha as-sabil ya san matukar shirin waɗannan mutane na cewa su miƙa rayuwarsu su miƙa duk abin da zasu suke mallaka ko za su rasa shi ba su damu ba akan wannan hanya din wa ta'akkada minhu ya kuma tabbatar da wannan abin cewa eh wannan mutanen da gaske suke sun yarda yanzu za su miƙa rayuwarsu ko ma me zai faru ya faru wa kana huwa adda'iyatan kabira al-kabir shine kuma dama babban mai wa'azin nan mai fadakar wannan wanda yake kiran mutane zuwa ga addinin Allah ma'a Mus'ab ibn Umayr tare da Mus'ab dan Umayr mun sani dai dama abai mun karanta fa kana huwa sabiqa ila hadhihi al-bay'a sai zama shine lalle shine farkon wanda yayi wannan bai'a ma'ana yana cikin kai waɗanda suka fara yin bai'a qala ibn Ishaq ibn Ishaq yana cewa fa banun najjar su banun najjar ma'ana kabilan ko yankin banun najjar daga cikin khazraj yaz'umuna anna aba umamata as'ad ibn zurarata suna raya cewa as'ad ibn zurara dinnan abu umama kana awwala man daraba ala yadihi shine farkon wanda ya buga hannunsa hannun manzon akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da zalika bada'at al-bay'a wa in ma'ana yana nufin wannan akwai sabani ne ba mun karanta a baya wane ne aka ce wanda ya fara mubaya'a yana da wasu abubuwa guda uku da muka ambata makon da ya wuce na yawa al-bara ibn ma'rur shine muka ambata a makon da ya wuce mun karanta cewa shine farkon wanda ya mubaya'a kuma shine farkon umme abubuwa uku shine farkon su yawa shine farkon mai sha'awar fuskantar al-qibla sannan kuma shine mai har yanzu yawa shine wanda ya fara yin wasiyya da sulufin dukiyarsa kafin mutuwa waɗannan abubuwa guda uku al-bara ibn ma'rur shine ya fara su tayi to wannan amma banun najjar ma'ana yankin banun najjar daga cikin kabilan khazraj da suka zo daga madina su a ra'ayinsu abinda suke hakaitowa shine wanda ya fara yin mubaya'a shine shugaban su as'ad ibn zurara lazi mun fahimci abu ko ma'ana sabani ne aka samu wa ba'da zalika bada'at al-bay'atu al-amma bayan wannan kuma sai wato ita mubaya'a ta gama gari gaba ɗaya kowa ya zo ya miƙo hannunsa ya mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala jabir yana cewa fa qumna ilayhi rajulan sai muka miƙe zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya fa akhadha alaina al-bay'ata ya karbi mubaya'a daga wurin mu yu'tina bi dhalika al-janna akan cewa zai bamu al-janna akan wannan kun ga wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har ya ce maka kai dan aljanna ne to kai dan aljanna tare da cewa aljannar mallakar Allah ce to amma tunda shi manzo ne na Allah to Allah na bashi labari yana bashi dama kuma duk wanda ya taimaka masa akan hanyar sa yayi masa bushara da aljanna to dan aljanna ne zaka duk waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bai'atul aqaba athaniya din nan suka ce sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga makka ya zo madina ya dawo ya hijira zuwa wurinsu kuma suka miƙa hannu suka yi mubaya'a nan to gaba ɗayan su yan aljanna mun fahimci wannan saboda akan haka aka yi mubaya'a babu ɗaya daga cikin su wanda ya cancanci wuta kuma wannan hukunci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi damar yayi shi bayan ya san cewa waɗannan mutanen su ne za su zo su taimake shi kuma ko da sun yi wani abu a bayan wannan mubaya'ar ko sun yi wani abu na saɓan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan cewa an ba su aljanna ɗin labari ne ake ba mu ko sun yi shi an yafe musu domin in aka ce mutum ɗan aljanna ne kuma aka ba shi labari yana sane da haka kuma ya ci gaba da rayuwa to kamar an gaya masa ne ko ya yi wani abu daga baya a tsakani shi kenan ma'ana baya cikin abin da za a kama shi da shi mun fahimci nan amma ba wai lafiya ne cewa zai yi laifi ba amma in ma ya faru to Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da abin da manzansa ya karɓo wannan alƙawari a kansa amma kila wani zai ce amma su waɗannan akwai wani sharadi sharadin shine tsayuwarsu akan wannan kalmomin na baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya. Kun ga wannan abu kuma ya faru ko bai faru ba? Ya faru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya dawo Madina. Waɗannan mutanen sun tsare shi, sun ba shi kulawa, duk abin da yake bukata na gudunmowa da goyen baya sun ba shi, da dukiyarsu da ƴaƴansu da rayuwarsu suka mika. Daga an in yana cewa ku zo mu yi nan gabas, za a tafi yaƙi, za su bi shi, duk abin da zai faru ya faru. An kashe musu manya, an kashe musu matsakaita, an kashe musu samari, duk akan wannan. Kaga ashe ba su warware alƙawarinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ashe ya tabbata abinda annabin ya ba su a lokacin da ya mika musu hannu na cewa za su zama ƴan aljanna. To ƴan aljanna din mun fahimci wannan abu, kar ya zama cewa ko a karanta wani abu daga baya a ce ai gashi nan an ruwaito wani daga cikinsu ya aikata kaza, ya aikata kaza, don haka ai menene da menene, don haka sun fita daga addini. Wannan zancen wato aƙalla abin da zaka faɗa shi ne zancen maƙiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda ba shi da hankali. Allah ya sauke. Yace wa amma bai'atul mar'ataini allataini shahidata alwaq'a, amma mubaya'ar da aka yi da matan nan guda biyu, ba an ce akwai mata guda biyu ba wanda suka yi mubaya'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to mubaya'ar su a fakanat qaulan, ita ta zama an yi ta ne da baki, da baki suka ce sun yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu alƙawarin su ma aljanna din, dan shi da shi abin da ya bayar. Abin wato kamar kaida ma an ce mubaya'a, daga ina aka samu sunan mubaya'a? Mun san bai'u ai ciniki. Yawwa, ciniki shine mai saye ya miƙa kuɗi, mai sayarwa ya miƙo haja, haka ne? To an kira shi da wannan kasancewar kowa daga cikin waɗannan mutane biyu ya muddu ba'ahu ila sahibihi. In an ce ba'i shine gaba guda na hannunka, mata mutum yana miƙa hannunsa zuwa ga ɗan uwan ma yana miƙo masa nasa, shine asalin bai'i, daga nan aka samu abu. To haka mubaya'a, kowa yana miƙa hannunsa ne ya sa a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akan ya yarda da wannan abin da ke tafi da shi, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya miƙa hannunsa kai suka karɓa, akan cewa sakamakon su in suka yi wannan abu shine zai ba su aljanna. Mun mutunci abu? Yawwa. To kaga ashe kenan, tunda an ce an yi mubaya'a da mata, wani zai ce to su kuma matan ya aka yi da su? To shine nan yake magana ƙuri-ƙuri cewa mata wannan guda biyu yadda aka yi tasu mubaya'ar, ita ce an yi ta ne ƙaulan da baki kawai, ba tare da shafar hannu da taɓa hannu tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mata ba. Mun fahimci nan? Yawwa. Ma fafaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atan ajnabiyatan qattu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba musafaha, bai taba kama hannun wata mata wadda take ajnabiya da shi, ta sako hannunta cikin hannunsa shi ma ya sa hannunsa a cikin hannunta, duk matan da ba tasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wannan ba. Mun fahimci nan? Yawwa. Da haka kenan kaga tunda aka ce qattu kwata-kwata bai faru ba, to babu wani lokaci da za a ce ko a halatta wa mutum ya yi hannu ya musafaha da matar da ba tasa ba, kuma ajnabiyya ba ƴar uwarsa ba wanda yake ya halatta ya iya aurenta. Wannan irin abubuwan da ake zaga ko shugabanni na ƙasashe wasu suna yi, ko kuma kan wasu harkoki na duniya, ko kuma al'adar wasu ƙasashe, kaga cewa al'adar su ce wai ba komai su, kawai mutum ya haɗu da matar abokinsa sai ya miƙa mata hannu, wai sai a gaisa, wai ba komai, wai aboki ne. Wannan haramun ne kuma haramun ne. Yawwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mana wani irin tsari ba. Allah ya kiyaye. Duk matar da ba ta taɓa, karka bari a samu wata haɗuwa tsakanin jikinka da jikinta ta kowace hanya. Yawwa. Duk wadda take ya halatta ka aure ta shine ma'ana ajnabiyya, ba muharramiya ke gare ka ba, to kar a samu wani. Muharramiya ya halatta ƙanwarka da sauransu, ko mai girmanta duk shekaru za a iya musafa. Wannan shi kuma duk da ba al'adarmu bane mu Hausawa ko, to amma a shar'ance in an yi irin wannan mutum ko da ƙanwarsa ko da mahaifiya bai sawa, duk ba wani abu bane, duk da zai mu a nan za mu ce ba al'adarmu bace, to amma kuma ba haram bane. Amma duk wadda take ba muharramiyar ba, to yin musafaha tsakanin namiji da mace wannan haramun ne. 12 naqiban, sai kuma yi magana akan mutum ko wakilai naqibai guda 12. wa ba'da an tammatil bay'atu, bayan wannan yarjejeniya ta tabbata an yi ta, falaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi an yaktaru cewa a tsakaninsu su zabi 12 za'iman, shugabanni ko wakilai ko jagorori guda 12, yakununa waɗanda za su zama nuqaba'a ala qaumihim, su ne wakilai. Inda an ce wakili shi ne ma'anar naqibi, wanda zai zama akan kowace ƙabila, kowane yanki na ƙabila shi zai zama wato mai magana a madadinsu, kuma ya ɗauki wannan mubaya'a a madadinsu. Wannan ko da ke za mu zo mu ji shi insha Allah a cikin darussa. Wato wata hikima ce babba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya kimsa masa cewa ai wannan abu. Wannan kuma yana akkada mana sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa, Larabawa yadda suke. Idan aka ce an tafi yarjejeniya irin wannan, to idan kowace ƙabila da ƙananan ƙabilun da suke ƙarƙashinta, idan a kowace ƙaramar ƙabila ba a samu daga cikin wannan ƙabilar wani an yi wannan yarjejeniyar ya karɓo a madadinsu ba, to za a iya samun matsala. Wasu ƙananan ƙabilun a ƙasar sai su ce, ya za a yi ku je ku karɓo wannan abun, bayan mu ba a kira namu ba, to mu ba na ciki mun fita, za su iya wannan. To sai aka yi wannan dabarar a cikin wannan mutum 73, har da mata suka zama 75, sai aka zaɓi mutum 12 waɗanda za su wakilci jama'arsu. Dama kamar da muka ambata a baya, ƙabilun Madina Yathrib biyu ne manyan kenan, akwai Al-Khazraj akwai kuma Al-Aws. To a tafiyar dama ya zama waɗanda suka fi yawa a cikin tafiyar su ne mutanen Al-Khazraj, waɗanda sun kai abin nan fulusai ne na tafiyar, sauran fulusin su ne mutanen Al-Aws. Don haka a zaben wannan wakilan sai ya zama an zaɓi 9 daga cikin Al-Khazraj, 3 daga cikin Al-Aws. Saboda me? Dama waɗannan su suka fi yawa tunda su suka bu. To a cikin su din a samu waɗanda za su wakilci waɗannan wato jama'a nasu, su suka koma kuma da ƙarfin zuciya kowa zai ce wannan yarjejeniya an yi ta da ni, ya gaya mutanensa shi kenan kowa ya sallama. Duba ku ga yadda mutanen suke da ɗa'a ga shugabanninsu. In muka lura da yadda Sa'ad ibn Mu'adh ya aike bayan ya musulunta, mun karanta a nan ko? Da ya musulunta abin da ya gudana shi ne yana koma, dama ai an faɗa lokacin As'ad ibn Zurara ya gaya wa Mus'ab ibn Zubayr, ibn Umayr, cewa wannan mutumin Sa'ad ibn Mu'adh idan har ya karɓi wannan abin naka, to yana komawa cikin al'ummarsa gaba ɗaya za su yadda. Kuma me ya faru? Yana zuwa ya karɓi musulunci, yana zuwa ya gaya wa mutanensa gaba ɗayansu, ba wanda ma ya tuna. Saboda su amincewar da suke tsakaninsu da juna, aka ce wannan nasu ne shugabansu ne wakilinsu ne yana jagoranta su, to duk abin da ya je ɗauko musu sallamawa suke yi, musamman saboda akwai aminci, akwai yarjejeniya, akwai adalci, shi ma kuma dama ba zalunta su zai ba. To akwai irin wannan abun, akwai ɗa'a mai kyau tsakaninsu, don haka yana zuwa yana gaya musu gaba ɗaya suka sallama. Kaga su tsari irin nasu, ko da tsarin ƙabila ba irin namu bane, ko ba haka bane? Mu yanzu ba zancen ba a ma gefen ko addini ba, a ƙabilancen, a hausancen, a arewancen, misali ba mutanen da har yanzu sun kasa samun taufiki tsakaninsu da shugabanninsu irinmu. Kullum tsakaninmu da shugabanni dama tuhuma ce, asali duk wanda yake shugaba dama mu a gunmu ba mutumin kirki bane. Kuma haka muke ba? Wai haƙuri ce zan tsokano wani abu daban, ba wani abu nake nufi ba, amma wannan ɗabi'ar ta Bahaushe ta ja mana ci baya sosai. Su shugabannin su ma suka zama ba ruwansu da mu, su ci gaba da harkokinsu, ba su damu da abin da ya damu ba da mu ba, mu ma kuma ba ruwanmu da su. Ko meye dai, kowa ya da laifin wannan abin ba daidai bane, ni zance naki ne. Yauwa, kuma ya kamata a yi ƙoƙari a gyara shi, musamman al'ummar da ake so a sa ta a cikin wata matsala da wani bala'i. Inda mutum yana bin abin da yake gudana yanzu a Najeriya, ya kamata a ce mu sake hankali mu sake tunani mu sake tsara yadda tafiyar mu take. Na fatan kun ci abu. Yawwa. Ba abinda nake so mu fahimce shi akan irin wannan illa mu rika hangen maslahar mu ina take, kuma duk abin da yake ya cancanci a yi shi dangane da maslahar mu da zaman lafiyar mu da wannan kayanin namu yadda tsarin mu yake a jama'ance ya ci gaba da tafiya, to mu yi tunani a kansa. In muka duba yadda ƴan uwanmu mazauna ƙasar nan a kudancin Najeriya yadda suke, irin wannan abin da na faɗa dangane da Larabawa haka suke. In aka ce ga shugaban ƙabilar su ya ce kaza za a yi, to kowa abin da zai ke nan. Mu ko yanzu ku ga abin nan Kudu muke, sarkin Kudu idan ya ce mana ku yi abu kaza ba kowa ne zai ba, ko ba su bane. A gindin bishiya za mu koma a yi ta soke-soke a zazzage shi. Misali, wannan misali kawai nake bayarwa. Kuma a kowane gari haka muke, to wannan abu ba daidai bane. Yawwa, bai dace da addinin ba, a tsarin zaman tare ma ba daidai bane. Ya kamata a yi tunani duk abin da kake da damar kai gyara a kansa ko ka bada shawara, ka je ka bada shawara inda ya kamata. Lokacin da muke ciki ba lokacin ƙara tarwatsa al'amura bane, lokaci ne na mu zo mu haɗa kanmu mu san maslahar mu, mu sake zaman yadda muke zama. Kowa duk abin da ke tsakaninmu na saɓani da tuhumar juna da zarge-zarge, mu yi ƙoƙari mu haƙuri da shi, mu ga yadda za mu gyara mu haɗe mu dunƙule. Saboda duk lokacin da wani abu marar daɗi ya zo mana, alal aƙalla akwai wanda ya fi basira a gurin a wani abu, in ya ce to ga abin da nake ganin ya kamata mu yi, lokaci guda sai a ɗauki mataki a aikata shi. Ba mu san abubuwan da za su zo ba, kuma komai ɗin na iya zuwa. To amma tafiyar ya kamata a canza ta. Haka nan in ka duba yadda al'amuran su gudanar da harkar addini, ita ma haka take. Ba mu da wani jagora guda ɗaya a cikin harkar addini. Kowaye da yadda muke da shi, in ya faɗa za a iya sokewa take a gurin daga matakin lokal gama har zuwa ƙasa baki ɗaya. Haka muke ko ba haka muke ba? Shi ma wannan ya kamata a gyara shi. Yawwa, na sama ya san na sama ne shi. Ya yi magana mai kyau, ya yi adalci, ya tabbatar da abin da ya kamata wadda addini ya neme shi ya yi haka yake yi. Yadda kuma ya kamata ya tattari mutanensa, ya tattalinsu, ya yi musu adalci, ya damu da su, ya riƙa shiga cikin harkarsu da adalci, da kuma dai yin abin da ya kamata, abin da ya sa aka ba shi shugabanci a kansa ya riƙa yinsa. Su kuma na ƙasa su ma su ji cewa wajibinsu ne fa su sallama masa, su yi masa da'a. Akwai abubuwan da ya sani na tafiyar jama'a da jagoranci wanda su ba su sani ba. In kuma mutum ya zama cewa da'iman duk abin da bai san da shi ba ko ba a yi da shi ba ba zai yadda ba, to wannan hanya ce da ba daidai ba, kuma za a iya samun matsala. Wannan dai darasi ne da na hange shi a cikin wannan da zai mana amfani, la'alla shi yasa na ambace shi. Allah ya sa mu dace. Bayan wannan sai ke cewa an yaftaru ko 12 za'iman yakununa nuqaba'a ala qaumihim wa yakfuluna almas'uliyata, kuma za su dauki nauyin abinda za a dora musu. Anhum, a madadin jama'ar su, fi tanfizi, wajen zartar da bunubi hadhihi albay'a, yarjejeniya, wato abubuwan da aka yarda akan su a wannan wato bay'a. Fa qala lil qaumi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, akhriju ilayya minkum 12 naqiban, ku fito min da mutum 12 wakilai daga cikinku, liyakunu ala qaumihim bima fihim, haka ne ko? Liyakunu, domin su kasance ala qaumihim, suna kan mutanensu, wato su ne za su wakilci mutanensu, bima fihim, da duk abin da ke cikin su, ma'ana sauran gabaɗayan al'ummarsu su sallama, wato su bi abin da za su ce. Fatamma ikhtiyaruhum fil hali, take a wurin shine fil hali, suka aka zabe su waɗannan mutum 12, wa kanu 9 min al khazraj wa 3 min al aws, mutum 9 daga al khazraj, mutum 3 kuma daga al aws, wa hunaka wa haka asma'uhum, ga sunayen su nan ka saurara ka ji su. Ga sunayen su, Nuqaba al khazraj, daga cikin al khazraj na farko akwai As'ad ibn Zurara ibn Adas, سعد بن الربيع الربيع ابن عمرو, عبد الله بن رواحة ابن ثعلبة, رافع بن مالك ابن ابن العجلان, البراء بن معرور ابن صخر, عبد الله بن عمرو بن حرام, عبادة بن الصامت بن قيس, سعد بن عبادة ابن الدليم, المنذر بن عمرو بن خنس الخنيس, نقباء الأوس دغ cikin أوس kuma mutun uku sune Usayd ibn Ubayd ibn Simak Sa'd ibn Khaisama ibn al-Harith sai kuma na ƙarshe Rufa'a ko Rifa'a ibn Abd al-Munzir ibn Zubayr waɗannan sune kamar yadda ya kawo a cikin wato ibn Hishab walamma tamma ikhtiyaru ha'ula'i an-nuqaba bayan waɗannan mutane an gama zaɓar su akhadha alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithaqan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai alƙawari wani daban bi sifatihim ru'asa'a mas'ulin ya karɓi wani alƙawarin ya sake wata mubaya'ar ta musamman ga waɗannan mutum 12 a matsayin cewa su ne wakilan al'umma su baki ɗaya kamar idan aka yi alƙawari da waɗannan 12 kamar an yi da mutanen Madina ne gaba ɗaya shi ne abin nufi yawwa qala lahum sayyi musu antum ala qaumikum bima fihim hufala'u ku ne kafilai wakilai da za ku zama za ku wakilci za ku ɗauki nauyin al'ummarku ma'ana duk abin da yake tare da su ma'ana kowa daga na farkon su har ƙarshe shine ma'anan bima fihim duk ku ne wakilai a kansu ka kafalatil hawariyina li Isa ibn Maryam kamar wato kafalar ko shugabanci ko wakilci hawariyun da annabi Isa dan Maryam hawariyun guda 12 din nan da suke tare da annabi Isa alaihi salatu wassalam su ba kamar yadda suka dauki nauyin su ba da kariya su kula su kuma zama wakilai na mutanensu to kamar haka ne waɗannan mutum su ba 12 daga cikin mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo wannan magana daga wurin su yace wa ana kafilun ala qaumi ni kuma ni ne wakilin nawa mutane ya'ani almuslimin yana nufin musulmi ma'ana yanzu kenan yarjejeniya ta zama tabbata tsakanin musulmi na Makka da na Madina musulmin Makka gaba ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallam shine wakilin su in ya koma zai tara su ya ce to ku na gama yarjejeniya da mutanen Madina zan koma Madina zan zauna zan yi hijira a can a cikin su kuma su mutanen Makka a matsayin su na masu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne duk abin da ya faɗa ba san zuciya ina faɗa kawai me za su ce sam al wata'atan mun bi ka kai ma mu ma za mu bar zaman Makka duk da dukiyar mu duk da ƴaƴan mu duk da matan mu duk da komai da muke da shi mun hakura saboda kai ka faɗa za mu bi ka kamar yadda su ma waɗannan mutum 12 in suka koma suka tara mutanen su gaba ɗaya za su ce to ku kun ji abin da muka ɗauko mu dai mun sallama mun musulunta ku duba fa wasu har musuluncin wasu ba su gama musulunta ba fa a Madina ina so ku hango wannan abu da girman yadda irin wani alƙawarin da yadda kuma wato shugabanci yake a cikin waɗannan mutane wani yana komawa zai tara ƴan ƙabilar tasu ya ce to ga abin da ya faru mun je Makka ne an yi yarjejeniya mu dai daga yau mun zama musulmi dama kila kuna da labari kafin mu tafi Makka eh to a alƙawarin da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za mu ba shi kariya zai dawo nan gari in kuma ya dawo to la'alla fa sakamakon zuwansa dinnan za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kila ma a yi yaƙi kila duk a karkashe mu da ku za a yi kaza amma a lokacin nan gaba daya ba mu ji labarin wani daga cikin mutanen waɗannan ƙabilun ya ɗaga hannu ya ce shi ya ƙi karɓa ba kun fahimci wannan abu kun ga wannan alƙawari mai nauyi mutum ya tafi wani gari kawai zai ɗauko ma ce to daga yau kaza za ka yi kuma sai ka sallama to idan ba akwai yarda tsakaninka da shi ba za a samu irin wannan ba idan aka ce zaman marina ake yi to wani abu ba zai faru ba ko mun san zaman marina kowa da inda yake fuskanta kowa ga ramin sa yake tsoma abin da yake tsomawa a ciki wannan ya kalli gabas wannan ya kalli arewa kuma kowa a irin wannan tsari bai damu da abin da na bayan sa yake yi ba ramin sa ne kawai a gaban sa to wannan tsarin a tafiyar al'umma kuskure ne a ce haka ake tafiya in kowa a cikin mu nan wai ba shi da hankalin da zai ce gaba ɗaya mu tashi ku zo mu yi kaza in ya faɗa sai an rabu daidai adadin mu yanzu nan mun kai 100 na idan aka ce ga shawara kowa sai ce a ni kan ji ban yadda da wannan tsarin ba to in har haka al'umma suke to har abada fa ba su da maslaha ba za su samu zaman lafiya tsakanin su ba za su samu abin da suke so su cimma na burin zaman su a duniya ma ba zai samu yadda suke so ba su ne za su zama a ci baya a wajen karatu wajen matsayi wajen gudanar da rayuwa wajen komai saboda me ba su da haɗin kai ba su da shugabanci sun rena na gaban su mun fahimci abu to Allah ya kyauta mana banda wannan sai ya waƙalu na'am sai suka ce na'am mun yadda mun kuma amince to ga wani abin kuma sai ki cewa shaytanun yaktashifu almu'ahadata wani shaytani ya tona asirin wannan yarjejeniya ba a boya ta ba a cikin dare ranar 12 daren 13 ana shirin barin Mina a wajen jifa a nan aka yi wannan a yarjejeniya to wani ya zo tona asirin yace walamma tamma ibrahimul mu'ahadati bayan an gama cika duk abin da ake so na wannan yarjejeniya an kullata shine tamma ibrahim an gama kullata an yarda da ita wa kana alqawmu ala washakil firdab mutane suna dab da su watsi ma irfidab shine kowa ta gaban sa mana ana shirin abin nan a tafi daga wurin kamar da muke cewa a watsi iktashafa ahadu shayatin sai aka samu wanda daga cikin shaydanu ya gano wannan abu wa haythu inna hadha al-iktishaf jaa fi al-lahzati al-akhira yayin da ya zama cewa wannan bankadar da tona asirin da sanin yadda abin yake ya zo ne a lahza ta karshe dan sai lahza ne mun sakon na karshe ma'ana a lokacin karshe karshen an gama abun kwata-kwata wannan mutumin ya sani ko wannan shaytani ya sani wa lam yakun yumkinu iblaghu zu'ama'i quraish hadha al-khabara sirran a lokacin nan lokaci ya kure a iya gaya wa shugabannin Qurayshawa a sirrance ba iya ba a liyubazitu almujtami'ina yadda za su iya mubazata mubazata shine su zo su farma waɗannan mutane ba da sani ba ka farwa mutane ba da sani ba shine mubazata bagatatan yawa su yi musu bagatatan su auko musu wa hum fi shi'bi a lokacin da suke wannan lungu din ko hanya da take tsakanin duwatsu kama mazalika shaytan sai shi wannan shaytani ya miƙe ala murtafa'in min al-ard aw wani tudu wa saha sai yayye kuwa ya daga sautin sa bi anfazi sautin sumi atattu da mafi karfin sautin da wani dan adam ya taba ji mana yayi karaji da karfi ya tona asirin ya jama'a gashi ya ahlan haka ne ko ya ahlul jabajid jabajid yana nufin manazil ya ku waɗanda suke cikin tantunan su halakum fi muzammamin wassibati ma'ahu shin kuna san ku aukawa muhammadu da waɗanda suke tare da shi in ace muzammam haka suke cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci su kafirai din kun ga sunan ma da hikbi ba za a iya faɗin muhammad ba wai ya sa shi muzammam abin zargi sannan wassubat as-subat kuma jam'u sabi' sabi' shine wanda ya canja addininsa dama a lokacin haka suke ce musu musulmi sai a ce musu su sabi'awa waɗanda suka bar addininsu suka canza addini daga na gargajiya suka koma sabon addinin nan na samari yawa to ko kuna sha'awar ku aukawa muhammadu da samarin nan da suke tare da shi shi abin da yake nufi kun ga wani hadin masifa ne sai ce to qad ijtama'u ala harbikum ga su can sun hadu suna nan suna shirin za su yake ku suna shirin za su yake ku kun yanzu na shirin yaki akai ba shirin yaki akai ba mutum ne fa an kuntata masa an matsa masa ya zauna yana tattauna yadda zai fita daga wannan kuncin amma kuma ku duba ku ga da shaytan ya juya abun ya mai da shi wai ya zauna yana shirin yaki to Allah ya kyauta haka dama irin waɗannan masu yada maganganu suke su je su jefa fitina tsakanin mutane kuma waɗannan suna nan har zuwa yanzu ana yi duba yan shekaru da a baya sun da aka ta irin fitinun nan akan masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a je aka wa yan sanda ƙara suna yi tunan wani lokaci da aka samu mutum 80 da ko 9 ne a nan garin wani lokaci ko 1984 suka kama hanya da ƙafa aka tafi gun DPO sai aka same shi ai gashi can ana tona rijiya a gidan alhaji mai keke za a zuba kawunan mutane za a yi yaƙi a birnin kudu ko ba haka ake ba waɗanda suka sani a lokacin 1984 aka go har ya zama wane ne ina iya tuna DPO kirista ne ma a lokacin da ya zo bincike ya shiga gidan ya duba ya ga komai ya lulluka ya leƙa ramin shi ai shadda yake yi lokacin an yi slab ma ga slab nan za a sa shine daga cikin abubuwan da yake faɗa dai gashi dai kifista ne fa take cin kai izala manya wai ku ta haƙuri dama haka ake yin abubuwan nan za a je a ƙulla abu wannan ya faɗi nasa wannan ya faɗi saboda kawai mutane haka suke mutum ɗaya ne fa zai samu waɗannan mutanen 80 sai yana samun zai rusa kuka ko daga ya fara kuka to dama sauran bayanin dole a sai an gaskata shi dama daga an ga mutum yana kuka ai bala'i ne ya taso mana wallahi gashi nan za a yi kaza da kaza za a tada hankali za a yi yaki za a yi kashe kashe shi kuma babba yana jin kashe kashe sai hankalin sa ya tashi to Allah ya kyauta to irin wannan abin ne ya gudana wannan ya jefa irin wannan magana din fa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada azab al-aqaba amma wallahi ya adu wallah la atafarrazanna laka wannan wato shedanin aqaba ne daga cikin shedanu da suke zaune a wurin shine wannan abu yace kuma wallahi la atafarrazanna laka zan ware lokaci zan baka lokaci sai na gama da kai ma'ana sai ya gama da wannan mutumin thumma amarahum an yanfabu ila rihalihim ya kuma ce kowa ya domin wannan abun da ya faru ba a san waye ya faɗa ba shi yasa ake cewa shaytani daga cikin shaytani yawa wani ne ya ji an yi abun la'alla shaytani ne hakika daga cikin shaytanin ana nufin wani aljani daga cikin aljanu kafirai ya yi irin wannan abu shine a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wato mutane an yi fabbu ila rihalihim kowa ya kama gabansa ya koma masaukinsa to sai istidadul ansari li darbi quraish ma'ana shirin su al-ansar mutanen madina kun ga daga yanzu tunda aka yi mubaya'an nan sunan su ya tashi daga mutanen al-khazraj da al-aus ya koma al-ansar shi kansa wannan wani abu ne me yake cikin wannan sunan likicin da suke da al-aus da khazraj to yanzu an tashe shi sun zama al'umma guda daya an ba su wani suna guda daya sunan su al-ansar ba zancen raba kabila wannan daga asalin ka zaki wannan daga asalin ka zaki duk an manta da wannan sun zama al'umma guda wannan yana cikin manya-manyan nasarar da aka samu a madina kawai ta hanyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haɗin kan musulmi da ya dunkule aka yi watsi da harkar kabilanci kuma wannan abun haka yake har tashin alkiyama duk al'ummar da za ta zauna tana kallon kabilancinta ba ta dubi addini ba bata hada kai karkashin addini ba to za a samu matsala tsakanin su ina haka yake yanzu ku duba yadda muke zaune wasu a cikin al'ummomi ko da akwai musulunci fa ba su yarda da wasu kabilun ba daga an yi magana wani sai da Allah rabu da su ba asalin su kaza bane sai mutum ya fadi mun bahaushe ne da yarda da bai rabe ba bai rabe da yarda da bahaushe ba in ya miri bai yarda da bahaushe ba ko da akwai musulunci fa wannan matsala ce babba babban abin da ya kamata dama ya hada mutane shine wannan musulunci wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fade ta dan uwanka ne har zai iya fin najini a wasu wuraren in najinin nan bai kama wannan addinin ba kuma haka bane sai ya kamata wannan wayewar ita ma ta zama ta samu an fita daga irin wancan abubuwa din da za ka ga mutum ko da ya musulunta ka ji ana cewa wai ai tubabbe ne ba a yarda da shi ba da makamancin wannan kai din ba tubabbe ba ai ba a ce babu musulunci sai abun bahaushe ba ko ba haka ba ne to Allah ya kyauta kowa ya bincika wani nasa can baya can baya mun sha faɗan wannan abu za ka cewa na can bayan nan tuba suka yi sannan mu ma muka samu to Allah madauki ya ba mu adalci a zukatanmu yace lamma fara'a hadha al-khabaru adhana quraish yayin da wannan labari ya kankoshi wato kunnuwan quraishawa ma'ana ya auka cikin kunnuwan quraishawa suka ji labari ai ga abin da ake ciki waqa'at fihim bajjatun na o ba nan bane na tsallake yawa istidad al-ansar ko li darbi quraish shin mutanen al-ansar wato mutanen madina cewa za su yaki quraishawa ma'ana da su da aka banka da wannan labari cewa ga abin da aka shirya sai suka ce to kuma me zai faru ya faru mu je mu auka musu shine abu wa inda sama'i sauti hada shaytan lokacin da aka ji wato sautin wannan shaytan din yayi magana da kowa sai da yaji qala al-abbas ibn ubadah ibn nabla daga cikin wadannan nuqaba ai akwai ne wannan sunan al-abbas ibn ubadah ibn nabla ko to sai ya miƙe yake cewa wallazi ba'athaka bil haqqi na rantsa da wanda ya aika ka da gaskiya in shi'ta in kaso lanamilanna ala ahli mina za mu karkata zuwa kan mutanen mina gaba ɗayan su gadan bi asyafina da safan nan gaba ɗaya kowane takobinsa mu gaba ɗaya mu gama da su lokaci guda tunda dai an riga an faɗi wannan ai ana faɗin wannan maganar da shaitan ya faɗa ai kowa ne ji cewa tabbas mutanen Qurayshawa za su zo su kawo ari ga mutanen Madina ko yawa to shine suke neman izinin sun su auka musu ma tun kafin abin ya auku mun fahimci wannan fa qala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam nu'mar bi zalika ba a umarce mu da wannan ba so kun ji wani abu ku samari ne masu jin ko ta mutu suka taso aje min ayi kaza duk abin da zai faru ya faru sai annabi ce a'a lam nu'mar bi zalika ba a umarce mu da wannan ba ashe kun ga shi ma da umarni yake aiki ko ba ka bane yawa walakin irji'u ila rihalikum amma ku kowa ya koma masaukin sa ku koma masaukin ku faraja'u suka koma wa namu suka yi bacci hatta asbahu har gari ya waye to quraish tuqaddimu al-ihtijaj ila ru'asa'i yasrib da kuma Qurayshawa yanzu za su kawo ƙara shine ihtijaji ihtijaji shine kace baka yadda ba fa ya kuma kaza mu ba mu yadda ba sun kawo ihtijaji ga shugabannin mutanen Madina lamma qara'a hadha al-khabaru adana Quraysh yayin da wannan labari ya je ga kullun Qurayshawa waqa fihim bajjatun sai wato rudani ya auku tsakanin su shine bajja bajja ta sauti hayaniya a ta tattaunawa a wannan abu kuma da ya faru kenan kai kaji ai kaji abin da ya faru wallahi fa abun ba zai yi ba ba zai mu yadda ba wa sawaratkum alqala'il wal ahzan sai aka sami damuwa da bakin ciki ta shiga tsakanin su shine sawaratkum ta shiga zukatan su li'annahum kanu ala ma'rifatin tammatin domin ku dama suna sane sani sosai bi awaqib misli hadhihi albay'a sun san cewa inda an yi wannan yarjejeniya to sakamakonta gaskiya fa ba mai daɗi bane gare su domin ne su abinda suke tunani mutanen makka a wancan lokaci in suka bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka me zai faru ya samu mataimaka to ashe zai je ya kafa base a wani wuri yayi ƙarfin da zai hana su zaman lafiya su sun san wannan abu don haka suka ce ba za su bari ba wai dan suna son sa za su bar shi a makka ba a'a dan dai kada ya fita in har za a lankome shi to yanzu ma sun suka lankome abunsu a lokacin nan maganar addinin ba ta fita daga makka ba kamar da Allah madauki ba mu labari ne wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wadannan abubuwan guda uku haka suka tsara su ka tuna yayin da wadanda suka kafurta suke makru suke planning suke tsara yadda za su yuthbituka su tabbatar da kai su hana ka fita aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su kore ka su fidda kai daga garin a tsari irin nasu mun fahimci wannan wayamkuruna wayamkurullah suna planning Allah ma na nasa tsari wallahu khairul makirin kamar da Allah madauki ba mu labari to kaga ashe ba za su bari a zo musu bagatatan a je a tsara waɗannan abubuwa ba tare da sun fahimci abu ba sun san cewa in har aka yi mubayi'an nan to abin da zai zo daga ƙarshe shine a za su rasa abin da za su yi yace misal hadhihi albay'a wa nata'ijaha bilnisbati ila anfusihim wa amwalihim dangane da kansu da kuma dukiyoyinsu fama an asbahu kai to suna wayar gari hatta tawajjaha wafdun kabirun sai da aka samu wani delegation wato wata tawaga min zuwa ma'i makkata daga cikin manyan makka wa akabir mujrimiha da kuma manyan masu laifin garin ila ahli yathrib zuwa ga manyan mutanen madina liyuqaddima ihtijajahu dan su gabatar da kokensu ash-shadid min tsanani ala hadhihi al-mu'ahada akan wannan yarjejeniya qala al-wafd fi wannan wato tawaga take cewa ya ma'ashara al-khazraj ya ku taron mutanen khazraj innahu qad balaghana annakum qad ji'tum ila sahibina hadha mun samu labarin cewa kun zo wurin wannan mutumin namu kina nufin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadha tastakhrijunahu kuna neman ya fita tare da ku min baini azhurina daga tsakanin mu wa tubayyi'unahu kuna masa mubayi'a ala harbina akan cewa za ku yaƙe mu to kun ji ƙarin labari akan za ku yaƙe mu wa innahu wallahi to wallahi ma min hayyin min al-arab babu wata unguwa daga unguwannin larabawa ma'ana babu wata ƙabila daga larabawa abghabu ilaina min an tanshubu al-harb bainana wa bainakum minkum babu ƙabilar larabawa wadda muka ƙi wadda muka fi ƙyamar a ce yaƙi ya tsuru shine an tanshi ba a ce yaƙi ya tsuru tsakaninmu da su irinku ma'ana kamar su zo sai ku fa muna girmama ku babu mutanen da muke kyamar mu yaki da su irinku dan haka kar ku bari ku jefa mu a cikin yaki tsakanin mulku mun gane wannan walamma kana mushrikul khazraj la ya'rifuna shay'an an hadhihi al-bay'a to ai akwai wani abu kuma mutanen madinan nan ba iya musulmin ne suka go ba tunda hajjin nan na tsarin yadda ake yin sa a zamanin mushrikai ne ko ba haka bane yawa da musulmin da mushrikan daga madina suka taho hajjin nan tare su mutanen da suke ba su imani ba ma'ana waɗanda ba musulmin ba daga cikin mutanen madina ai ba su san an yi wannan abun ba dan haka suna can to yanzu me zai faru yayin da su mushrikan khazraj wato waɗanda ba su imani ba daga cikin mutanen madina la ya'rifuna shay'an an hadhihi al-bay'a ba san komai dangane da wannan mubaya'a ba li'annaha tammat fi sirriyatin tammatin fi zalamin layli domin ko ta auku ne a cikin sirri cikakken sirri a cikin duhun dare in ba'atha ha'ula al-mushrikun yahlifuna billahi a lokacin nan sai suka zabura waɗannan cikin mushrikan suna rantsuwa da Allah ma kana min shay'in wa ma alimnahu suka ce wallahi tallahi ba abin da ya auku irin wannan mu ba mu san shi ba kuma da ma ba sani din ba ko yawa suka ce wallahi ba mu sani ba hatta atau Abdullah ibn Ubay ibn Salul har suka je wurin Abdullah ibn Ubay ibn Salul faja'ala yaqulu dum yana cikin manyan shugabannin abin nan a mutanen Madina ai mun san ai mun nan mun faɗa ko cewa sababin zama zaman sa munafiki abin da yasa ya zama munafiki yake yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ana dabda a bashi shugabancin mutanen Madina baki daya an gama shi za a zaba ko shi za a sallamawa cewa shine zai jagoranci mutanen Madina kawai sai wannan abun ya auku annabi sallallahu alaihi wasallama yana komawa musulmi suka koma bayan sa al'umma suka musulunta ya za a yi ji dadin wannan abu wannan shine sababin munafinci a duniya saboda ya rasa mulki shi yasa harkar mulki tana da matsala yawa ba kowa ke iya tsayawa wato yana sha'awarta yana son ya zauna ya samu mulki don shi da kyakkyawar istiqama tsakaninsa da Allah wani abin sai wanda Allah madauki ba tawfiki kuma zai iya yin duk abin da zai ya halaka duk abin da zai halaka duk al'umma da dukiyar da za a iya rasawa akan ya samu abin duk za a iya saboda hatsarin wannan al'amari tunda ku duba ku shine sababin samu a tarihi a ce an samu wani ya zama munafiki bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kenan faja'ala yaqulu har ya fara cewa haza batil kai wannan ƙarya ne ba a yi shi ba wama kana hada ai ba ai haka ba wama kana qaumi liyaftatu alayya bimithli hada ai mutane na ba za su yi min ƙaryar irin wannan abun ba shine iftiyati shine ka je kai abu ba da sunan shugaba ba kuma ka nuna kamar ka wakilce shi kai wata barna mun fahimci abu shine iftiyati yau ga shugaban da ya kamata a ce shine yayi abu sai kai ka zagaye ka je kai a kashin kanka kuma abin da zai nuna kamar a madadin sa kake yi mun fahimci wannan shi ake cewa iftiyati iftata ala ra'isihi shine ma'anar wannan sai ce ma kana qaumi mutane na ba su kasance ma a ma'ana ba zai yiwu daga cikinsu ya zama cewa an sami man wanda zai zama liyaftatu alayya za su yi irin wannan kiran ƙaryar su je su wakilce ni su yi abin da ban sa su ba bi misli haza da irin wannan abu shi yana ganin shi ne shugaban jama'ar baki ɗaya bai san kuwa abubuwa sun canza ba walau kuntu bi yathriba da na kasance a madina ma sana'a qaumi haza hatta yu'amiruni mutane na ba za su yi wannan ba har sai sun zo sun nemi umarni na sun nemi ra'ayi na sannan ayi ammal muslimuna amma musulmi a lokacin da aka bu domin an zo an same su gaba ɗaya ne kowa a tantin mutanen madina aka bu gaba ɗaya misali a ce nan gaba ɗaya sun ne a zaune mutanen madina da su mutanen makka suka zo nan suka yi wannan tambayar a cikin waɗanda suke zaunan waɗanda ba musulmi ba wanda dama ba san an yi ba sai suka rantse da Allah wallahi tallahi wannan abun bai auku ba kuma gaskiyar su tunda ba su san an yi ba su kuma musulmi ne suka yi shine ga abin da ke ga abin da suka yi ammal muslimuna fa nazara ba'dhum ila ba'd su kuma musulmi sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan yawa thumma nabu bisamti gaba ɗayan su suka karkata suka koma cewa kawai ai shiru akai tsit ba su sai komai ba tunda ai riga an yi rantsuwa a madadin su cewa ba ai abin nan ba to kuma kar su tona wa kansu asiri ce a mu bari mu tsaya mu faɗi gaskiya a nan ai gashi gashi a'a wannan kuma a tsari kuma sai ku shiru sai suka shiru yawa falam yatahaddath ahad minhum bi nafin aw ithbat sai zama ba wanda yayi ƙaryar ba wanda kuma ya abin nan wato bi kore abun ba ba su kuma tabbatar ba yawa suka shiru bakin su alaikum ba su ce eh ba ba su ce a'a ba tunda sun ga dai suka san abin da aka yi وما نزوع ما قريش الى تصديق المشركين فالوكو سنن سو ودنن مشركان مكه شغبن مكه سي suka karkata zuwa ga cewa su gaskata abinda wadannan mushrikan madina suka fada sun rantsa abin ba ai ba shikenan sai suka yadda eh shikenan ba ai ba kunga sai fitina ta kwanta faraja'u kha'ibina sai suka koma suna masu hasara ma'ana ba su samu abin da suke so ba kunga shedan din can ya fadi ba ci nasara ba yau to mu tsaya ne saboda lokaci ko a karasa to lallan wani ya rubuta takarda ce kuna cewa a karasa ne ba haka kuke so ba ko kun yadda dukan ku kwakwa na yau tun da akwai masu aiki mu saurara din ba matsala shi labari daɗi ne da shi daman ana yinsa ba a so ya yanke ko ba komai insha Allah ba komai insha Allah mako na gaba sai mu dora Allah matsike sa mana albarka abin da muka ji Allah ya sa darussan da suke cikin waɗannan al'amura mu dauke su muna fata Allah matsike ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ya kauda makirce-makircen da ake tsarawa don a cutar da musulmi da addininsu Allah ya ƙara ba mu haɗin kai da kwanciyar hankali duk abin da zai jawo mu kasa zaman lafiya da zamu addininmu Allah ya kauda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimtar addini a yadda yake yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi yadda sahabbai suka fahimce shi Allah ya ba mu hikima da basira wajen duk abin da zamu Allah ya dora mu akan abin da ke shine daidai ya hada kanmu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi